Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da daro da kuma niyya duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 102.5 ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce da kuma Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Laraba 28 ga watan Disamba da ta kasance Laraba ta ƙarshe a shekarar 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasar Rasha ta ce matakin da Amurka ta dauka na sassauta takunkumin sayar da makamai ga 'yan tawayen ƙasar Siriya zai jefa dakarunta cikin hadari. Wani tsohon jami'in ƙasar Koriya ta Arewa da ya sayo sheka zuwa Koriya ta Kudu ya ce shekara mai zuwa za ta kasance babbar dama gwamnatin Koriya wajen gina wato makaman nukiliyanta. Wani jami'in birnin Kudus a yau Laraba ya ce wani kwamiti ya dage shirin kada kuri'a kan neman izinin fara wasu ɗaruruwan gine-gine.
Kanin labaran kenan. Ma'aikatar tsaron tarayyar Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da batun kakkaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram a jejin Sambisa. To, ko yaya batun 'yan matan Chibok?
Waɗanda aka samu za a samu, waɗanda kuma ba a samu ba su ma a ta haƙuri har lokaci.
A jamhuriyar Niger kuma jami'an tsaro da hukumar sa ido kan harkokin sadarwa suna wani taron ƙarawa juna sani na haɗin gwiwa domin bisa ga cewarsu.
Mun gano cewa al'ummar Niger da mutane da yawa ba su san abin da ta kumsa ba. Dole mu zo wajensu mu kwatanta musu hukumar wannan da aka kafa mai ta kumsa.
Ladan Ibrahim a yawa zai shigo da waiwaya a shirin himma ba ta daga rago. Yakubu, Baba Yakubu Makeri ya shigo domin karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. Kasar Rasha ta ce matakin da Amurka ta ɗauka na sassauta takunkumin sayar da makamai ga 'yan tawayen ƙasar Siriya wani mataki ne na mugunta, wanda zai saka dakarun Rasha da na Siriya cikin haɗari. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova, ta soki wannan tsari, inda ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wannan mataki, wanda ya kunshi sai da makaman yaƙi da suka haɗa hadda na harkar kaɓo jiragen sama, na cikin wani ƙuduri da shugaba Barack Obama ya rattaba hannu a kai. Ta kuma ƙara da cewa ɗaukacin dakarun Rasha da sauran ma'aikatanta da ke ofishin jakadantinta a Damascus za su fuskanci barazana, domin duk makaman da aka sayarwa 'yan tawaye zai iya fadawa hannun mayaka masu ikirarin jihadi. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurkan, kamar yadda kakakinta McTona ya faɗa, ta ce wannan zargi da Rasha ta yi ba sabon abu ba ne, inda ya musanta zargin cewa Amurka ba ta da shirin samar da makaman kare, wato kare sararin samaniya ga 'yan tawaye.
A wani labarin makamancin wannan, Turkiya da Rasha sun cimma wata sabuwar matsaya kan shirin tsagaita wuta a Siriya, kuma suna kan aiki dangane da yadda wannan matsaya za ta fara aiki a yau daren yau. Kamfanin dillancin labaran Anadolu na Turkiya ya ruwaito cewa wannan sabon tsari na da zumar faɗaɗa shirin tsagaita wuta har zuwa birnin Aleppo, sai dai ba zai haɗa har da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba. Amma kuma Prime Minister Turkiya ya ce hukumomin Ankara ba su sauya matsayarsu kan cewa shugaba Bashar al-Assad ba zai sauka a mulki ba. A makon da ya gabata, Rasha da Iran da Turkiya sun amince da wani ƙuduri wanda ya shata yadda za a cimma matsaya wajen shawo kan rikicin na Siriya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kuma ce ƙasashen sun amince za su haɗu a Astana, babban birnin Kazakhstan, domin ci gaba da neman bakin zaren wannan rikici na Siriya.
Wani tsohon jami'in ƙasar Koriya ta Arewa da ya sauya sheka zuwa Koriya ta Kudu ya ce shekara mai zuwa za ta ba da babbar dama ga gwamnatin Koriya ta Arewan wajen bunƙasa shirinta na nukiliya. A cewar jami'in, hakan zai iya faruwa ne saboda sauyin shugabanci da za a samu a Amurka da kuma Koriya ta Kudu. Thai Yun-ho ya kasance jami'i mafi girma daga Koriya ta Arewa da ya sauya sheka a watan Agusta cikin shekaru 20 da suka gabata. A wani taron manema labarai, jami'in ya fayyace cewa ba shi da masaniya kan matakin da shirin gina nukiliyar na Koriya ta Arewa ke ciki, amma ya ba da tabbacin cewa China ba za ta ladabtar da Koriya ta Arewan ba game da shirin na nukiliyar nata. A cikin wannan shekara kadai, Koriya ta Arewan ta yi gwajin makami na nukiliya har sau biyu, sannan ta harba makamai masu linzami kirar ballistic sau 20. Baya ga haka, ta fito ƙarara ta sha alwashin kaiwa Amurka hari da makaman na nukiliya idan har ta kammala. Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wani jami'in birnin Kudus a yau Laraba ya ce wani kwamiti ya dage wato ya dage shirin kada kuri'a kan neman izinin fara wasu ɗaruruwan sabbin gine-gine a yankunan gabashin birnin na Kudus da Isra'ila ta mamaye. Hanan Rubin, memba a kwamitin tsare-tsaren gidaje a birnin na Kudus, ya ce an yi watsi da shirin kada kuri'ar bisa umarnin Prime Minister Benjamin Netanyahu. Shirin gine-ginen ya hada da samar da sabbin gidaje a kala 492 a yankin Ramot da Ramot Shlomo, wanda Isra'ila ta mamaye a shekarar 1967 a lokacin yaƙi. Daukan wannan mataki na faruwa ne wasu sa'o'i gabanin jawabin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi, wanda ake sa ran zai kunshi shata hanyoyi da za a bi domin samun maslaha kan rikicin Isra'ila da Falasɗinu. Sannan sakatare Kerry zai yi bayani kan zargin da ake cewa Amurka ita ce ta kitsa kudirin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince, wanda ya nemi Isra'ila ta dakatar da gina gidaje a yankunan Falasɗinawa. Majalisar ta cimma wannan matsaya ce a ranar Juma'a da ta gabata, inda membobin kwamitin 14 suka amince da kudirin, yayin da Amurka kuma ta hukujerar 'yan ba ruwanmu.
Ana tuhumar tsohuwar shugabar ƙasar Argentina Cristina Fernandez da laifukan cin hanci da rashawa, inda ta ba da umarnin a ɓoye wasu miliyoyin kuɗaɗe. Alƙalin wata babbar kotun ƙasar ya tuhumi Fernandez da wasu tsaffin jami'ai a gwamnatinta, ciki har da sakataren aikace-aikace wanda aka tsare shi a watan Yuni, inda aka zarge shi da sace kuɗaɗe da aka ware domin shimfiɗa hanyoyi. Fernandez ta musanta hannu a waɗannan zarge-zarge, inda ta ɗora laifin akan shugaban ƙasar na yanzu Mauricio Macri da sa hannu a harkokin shari'a ƙasar domin a tuhume ta. Har ila yau tsohuwar shugabar ta nemi da a yi bincike kan duk kuɗaɗen kwantiragin da aka ware domin aikace-aikace a lokacin gwamnatinta. Yanzu haka alƙalin ya sa a riƙe wasu kuɗaɗe da yawansu ya kai dala miliyan 633 a duk asusun waɗanda ake zargi, ko da yake babu tabbacin ko kadarorinsu sun kai darajar waɗannan kuɗaɗe. Idan dai har aka samu tsohuwar shugabar da laifi, akwai yiwuwar a yanke mata zaman gidan yari har na tsawon shekaru 10.
Nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, bari mu faro takwan daga Najeriya, inda hukumomin tsaro ke ƙara ƙaimi wajen shawo kan ƙungiyar Boko Haram bayan sanar da ƙwace sansanin ƙungiyar mafi girma a jejin Sambisa da ake kira Camp Zero. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya na ƙarfafa aniyar juya sansanin da ta ƙwace daga hannun Boko Haram a dajin Sambisa da aka fi sani da Camp Zero zuwa cibiyar soja don lamuran dabarun yaƙi da gwada makamai a dajin. Shin ta yaya wannan nasara take, da kuma inda gaggan 'yan Boko Haram irin su Abubakar Shekau suke da ma sauran matan Chibok 197? Farko ga amsar da ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali Bayar kan halin da dajin ke ciki.
Tuntuni aka fara wannan operation din na shiga dajin Sambisa kusan wata 6 ko 7 da suka wuce, da ruwa ya ɗauke sun sojoji sama suka gaggano waɗannan wuraren da muke kamp nasu, aka ɗan jajjefa musu ruwan, kuma alhamdulillah su kuma sojojin ƙasa suka bi aka larin wajajen. Wannan zai nuna cewa jajircewar da wannan gwamnati ta yi akan fitar da waɗannan mutane daga ƙasar da kuma gamawa da su.
Tunda an sha bayyana matan Chibok na dajin da samun wannan nasara, ina matan suka shiga ne?
Malam Nasir, ai gani aka ce ya koriji ko an shiga dajin nan waɗanda aka samu an fito da su. Kin maybe waɗanda aka samu sun aure sun hayayyafa, to wataƙila ma ba za ka iya bambanta su ba ka ce ga su su ne kuma 'yan matan Chibok, amma waɗanda aka samu da ai kaga an fito da su kuma an kawo su ga uwayensu. Ni abin da zan ce ita harkan irin wannan al'amari ba za a iya cewa komai ake so sai an same shi ba, amma gurgudu dai ci gaba Allah ya kawo mana, kuma addu'o'in jama'a da suka yi na samun jajirci akan wannan abu Allah ya kawo mana lokacin shi. Ke lokacin da ake magana matan Chibok ana cewa ba da lokaci zai da za su fito, za a fito da su, waɗanda aka samu za a samu, waɗanda kuma ba samu ba su ma a ta haƙuri har lokaci.
Don ci gaba da farautar 'yan Boko Haram da yiwuwar gano sauran matan, ga hasashen maharbin gargajiya Ciro Mambakan Daura.
Janar Tukurbuta ya san maharba sun ba da gudunmawarsu a Zamfara, sun ba da gudunmawarsu a Maiduguri, har daga cikinsu har aka ɗauka gwamnatin tarayya wanda ta ɗauke su daga cikinsu aka yi training ɗinsu suka zama soja. Ba dan ko suna da ilimin boko ba ko suna, a'a, saboda Allah basirar da Allah ya ba su da kuma tsaron da suke suke da shi irin baiwar da suka samu wurin kakanninsu ta maharba.
Yan kungiyar kwato matan Chibok irin su jagoran kungiyar na Abuja Sambizo Zaya na buƙatar kala lalubawa don gano dukkan matan da ake nema.
Abinda muke so mu samu a wajen gwamnati yanzu dai an riga an tabbatar. Gwamnati ya kamata ta ya tabbatar inda yara nan suke. Kuma alƙawarin da gwamnati ta yi shine farkon abinda muke bukata. Fitan yan matan nan duka shine bukatar mu na farko. Sauran abubuwa zai bi baya.
Shi ma dan kungiyar Ajiwala na da ƙarin gwiwa za a samu sauran matan.
Akwai mutane wajen 1800 da wani abu da aka ce an samu su. Sannan akwai mata da yara a ciki. Akwai ma gawaki da aka ce an ritsa da wasu amma ba a tabbatar da gawaki na cewa ƴan matan Sando Chibok dinnan suna ciki ba. To kaga tabbacin cewa ba sa ciki.
Haka dai lamarin yake tattare da murna, yaƙi ko tagumi bisa ga yadda nasarar ta shafi mutum. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja.
Haka yake to sai kuma harkokin sadarwa a jamhuriyar Niger inda aka hada kan jami'an hukumomi da dama da nufin cimma manufa guda kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Hukumar nan mai kula da sawar idanu akan harkokin sadarwa da aika sakonni ta jamhuriyar Niger da ake kira ARTP wato Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste ita ce ta hada alƙalai da jami'an tsaro da suka hada da gendarmomi da ƴan sanda na jahohin Tawa, Dosso da Tilaberi a garin birnin Kwanni domin fadakar da su game da abinda doka ta ƙasa ta yi tanadi akan haƙƙin masu amfani da kamfanonin sadarwa da aika sakonni haka zalika da haƙoƙin su kamfanonin da haƙƙin gwamnati. Shugaban hukumar ta ARTP na ƙasa cewa da Mala Ali Alkasum ya yi mini ƙarin bayani game da dalilan su na shirya wannan taron.
Mun gano cewa al'ummar Niger da mutane da yawa ba san abin da ta kumsa ba. Mu kuma muna aiki da doka. To a Niger an san inda aka yi zancen doka an san su wane ne ke aiki da doka ko su wane ne suke tsare doka an san jujoju ne da kuma manya-manyan polisai da gendarmomi. To da yake mu ma aikin namu ya tafi tare da su kenan dole mu zo wajen su mu kwatanta musu hukuma wannan da aka kafa mi ta kumsa menene aikinta kuma yaya ne kamata ta shimfiɗar da aikinta. To kenan kaga in muka zo wajen su muka wallafa musu sani namu tuske ka san sani na abin da ya shafi harkar sadarwa da aika sakonni sani ne wanda lalle ba a dade ba aka yi dokoki a bisan shi kenan ya kamata a zo a kwatanta ma mutane su gane menene sana'ar ta kumsa menene ya kamata in kana son kai sana'ar wannan ka ci muryarta menene ku masu anhwani da layi doka da take bisa kanku menene haƙƙinku kenan shine muka zo mu bunƙasa dan mutane su gane kuma wanda suke kula da shunhuda doka da ƙayyade ta kenan su ma su gane abinda ai yake ya kumsa.
Hukumomi na bariki da na gargajiya sun karrama bukin soma wannan taron na kwanaki biyu da zai sawar masu aikin sawar a bi doka da suka hada da alƙalai da jami'an tsaro ƙara samun sani akan yanda ya kamata su kare haƙƙin kowane bangare a cikin ƙasar game da sha'anin sadarwa da aika sakonni da ya hada da kamfanoni na waya da na aika wasiƙu. Akan haka na tuntubi Malam Nuru Abdullahi shugaban kotun Buza domin jin abinda ya fahimta a cikin wannan zaman taron.
Ta a cikin wannan taro dai da kamfanonin sadarwa shine dan mu tattauna ne da ita wannan agency da ake cema ARTP don kuma kula da harkokin wayoyin sadarwa da sauransu. Don dan a san menene tsarin doka wanda ya kumshi ayyukan su ya tanada domin yana da la'akari da cewa su waɗannan kamfanoni na wayoyin sadarwa suna da halaka da su masu amfani da wayoyi da gwamnati da su kamfanin. To menene doka ta tanada shi ne za mu tattauna a kan shi, mu san aikinsu menene, matsaloli kuma mu san idan laihi ya afku daga ciki menene hukunci wanda shi malamin shari'a ya kamata yayi aiki da shi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Bari mu rufe taskar hotonin namu a Dama Garam na jamhuriyar Niger, inda masu harkokin sayar da motoci suka bayyana goyon bayan gwamnatin tarayyar Najeriya na hana shigo da motoci ta kan iyakokin kasar da ba ta ruwa ba. A cikin hirarsa da wakiliyar Mutamar Abare, shugaban kungiyar masu shigo da motocin a yankin Ahmed Adamu ya bayyana cewa daukar wannan matakin zai bunkasa sana'ar har ma a jamhuriyar Niger.
Lalle muna jin daɗi kwarai. Ya yarda ma za a samu irin wannan, kana da ruwa a kasarka, akwai teku, akwai jirage, kuma a dauki kaya a kai wata kasa. Kenan abinda za a samu talakoki a cikin Najeriya, a samu kamar mutum miliyan 20 ko miliyan 50 wanda za su ci abinci. Akwai masu sa iska, akwai masu kunce taya, kuma akwai masu soke mota.
Alhaji Karo ya ce ya dade yana wannan sana'a ta kawo motoci shekaru da dama, inda yake bi ta bangaren Kwatano. So ya kuma bayyana irin mahaluhalin da suke cin karo da su.
Na farko yau a Kwatano ya kai shekara 10 ko 12 muna ga abun da ke a Kwatano. Akwai bato guda zai kawo mota sama da kaman 4,000. Karami bai kame yawa ba 2,000. Kwatano din mota din sa hudda ta ada 370 muke biya na sefa. Amma a kwanan nan kaman wata 6 da ya wuce ko wata 4, sai aikin ne ya komo shi ka 450. Kuma abinda muke jin ciwo ma wannan abu da yake faruwa a Kwatano, bayan mun biya 370 kin nan, akwai wata jika 80 wanda muke biya ta garanti, kuma wannan jika 80 he mun biya ta shi jika ma jika 450, kuma wannan jika 80 garantin nan mutane ba su bi da mu.
Ya ci gaba da cewa idan har wannan kuduri na shugaban kasar ta Najeriya ya fara aiki, su ma kansu 'yan Nijar abin zai musu daɗi, don kuwa za su samu sassauci.
Wallahi mu yayin mu sauki, saboda kin ga da muka gani zuwa Najeriya kilo 150 ne, daga Kano zuwa Lagos kilo 850 ne, kenan kwana ɗaya da guni ne kana zanda. Yanzu kai na kuna da mota a Kwatano, mota 12 kai na Kwatano, shekara ɗaya ba ta sayuwa. Me yasa ba ta sayuwa ne gaci? Kenan ne ga ci zaka canza ka je ka so mota, don me ka je ka to ka je ka sayar ne ka kana Najeriya mun ya kuce haka di.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe 10:18 na Asuba. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta samu rarar naira biliyan 200 a wannan shekara ta 2016 da ke karewa sakamakon bankaɗo ma'aikatan bogi sama da 50,000 da ke karɓa albashi da sunan su a ma'aikatunta. Za ku ji ƙarin bayani a shirinmu na yamma, abinda kuma za mu ba ku damar tsokaci kenan a yau idan muka buɗe layuka a yammacin yau. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin zai waiwaye ne na irin bakin da ya tattauna da su a cikin shekarar nan mai gucewa. Da farko kuma ga bakonmu wanda shirin ya bude shekarar da shi.
My name is Adewale Adewuyi.
Sunana Mr. Adewale Adewuyi. Tun shi ka zo na Amurka?
About 15 years now.
Yau shekaru 15 kenan. To me kake a tsawon wannan lokacin?
When I I came newly, I came with this visa lottery. When I came newly, I was doing some kind of a contract job with Comcast. We used to climb ladders to go and connect cable in people's homes. Even in cold winter, we were doing that. It was a very bad experience for me because in Nigeria, I was working in a TV station.
Da farko lokacin da nazo, na samu damar nan ce wacce ake samu ta hanyar canke-canke. Lokacin da nazo, da farko ina aiki ne da kamfanin nan na Comcast. Mu ne ke hawa saman falwaya muna makalawa mutane wannan layin na wannan kamfanin talabijin. Kuma muna wannan aikin ne komai sanyi komai zafi. Gaskiya wannan wani abu ne da ba zan taɓa mancewa da shi ba. Domin a can gida Najeriya, ina aiki ne a gidan talabijin, amma ba hawa itace domin makalawa mutane layi ba.
To ga baƙonmu na biyu.
To sunana Aminu Isyaku Abdullahi.
To Aminu Isyaku Abdullahi, kana zauna a Ingila? Tun yaushe ka je wannan ƙasa ne?
To yau shekara ta uku kenan. Tun watan Disamba na shekara 2012.
Me Aminu ya je a London?
To na zo yin karatu na PhD. To shine digiri na uku kenan.
To har yanzu Aminu karatu yake yi ko koyar hada da wani abin neman abin zaman gari ko dai karatu ne tsantsanta?
To ana karatu kuma ka san da yake ai ana yin aiki da makafin kuma a zo a fara karatu.
Baƙonmu na gaba ba baƙo bane, wannan karin baƙuwa ce. Kuma ina sunan baƙuwa?
Sunana Halima Lawan. Na dade ina zama a nan tun 2002.
To tun 2002 me yake yi tun a wannan lokacin kawa yanzu?
Makaranta da aiki.
Wani irin makaranta? Tun a wannan 2002 din ke makaranta har bisa kawo wayan zanna?
Na yi graduating daga nursing school, amma yanzu ina neman in yi masters.
Ok. So
yanzu kawai aiki nake.
Ok, ke yi degree na farko kenan?
Na gama degree na farko a 2007.
Wani course kika yi?
Nursing.
Wato in gwazomanci kenan?
Gwazomanci.
To shi ma baƙonmu na hudu ɗalibi ne, ga kuma baƙon da kansa da kansa. Usman, kace daga jiha kake?
Ni na asalin jihar Katsina ne. Kuma na zo Ingila shekara ta 2013, shekara ta kusan uku kenan.
Me ya kawo ka Ingila?
Na zo karatun digiri na uku.
A kan wani fanni?
Geography, da fannin zaman mutum da muhallin.
Da muhallinsa. A gida Najeriya, ina kake aiki koko dai kafin ka zo nan?
Ina koyarwa ne a university, nan Ahmadu Bello University da ke Zaria.
Ya ta ɗauki ɗaunin zuwa karatun ka kenan?
A'a, ba su suka ɗauka ba. Akwai wani asusu da yake tara ranar man fetur da ake cewa Petroleum Technology Development Fund. Su ne suke ba da scholarship zuwa karatu kasashen waje, su ne suka ɗauki nauyi.
Baƙonmu na gaba ko ɗan jihar Osun ne a tarayyar Najeriya. Ina sunanka?
My name is Oluwatosin Alfred Ayobe.
Tiyoshi ka zo Amurka, ko me kake a matsayin aikin yi?
September 1998.
To ni dai nazo Amurka ne yau shekaru 17, domin tun a shekarar 1998 nazo.
Gani ya kazo? Ka samu rehu ne yau ko ko dai kazo kai fafutuka ne? Ka ga yadda Allah zai yi da kai.
Zai salati.
A'a, na yi sa'a ne na samu rehu wato garaba sannan ta zuwa Amurka ka zo na ba da tsangwama ba.
To ga kuma baƙonmu na gaba.
To assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Mustafa Hashim Kursi.
Malam Mustafa, me kazo yana Amurka kuma yaushe kazo Amurka?
To ni nazo ɗalibta ne kuma da malinta.
Gaba ɗaya kenan?
Domin yadda na zo dai a shekara ta 2008 shi ne lokacin na fara zuwa. Lokacin da na zo ne in yi master's degree kashi na biyu, wato babban master's karo na biyu, domin na riga na yi master's ina a sociology a jami'ar Bayero ta Kano inda nake karantarwa.
Shi ma baƙonmu na gaba ɗan jihar Niger ne, Aminu Aliyu. Tun yanzu ka zo Amurka, kuma me kai zo yi a Amurka?
Na zo Amurka ne a watan August na shekaran da ya wuce. Na zo ne a kan gayyatan da aka mani na Jami'ar Dukin. Musabbabin gayyatan shi ne, da farko dai na yi digiri na uku ne a Jami'ar Putra da ke Malaysia. To a can jami'ar akwai wani yanayin bincike da na koya, wanda ake ce ma qualitative research. To a lokacin da na ƙara digiri na uku, sai ɗaya daga cikin professors ɗin da nake aiki da su sai shi da cewa, me zai hana in samu wata ƙasa na duniya in je in ƙara ƙwarewa akan wannan harkar binciken da na fita?
Baƙonmu na gaba ko ɗan jamhuriyar Nijar ne? Bari mu bar baƙon namu ya gabatar da kansa da kansa.
To sunana Abba Bukari Kolo.
To Haji Abba, tun yaushe aka zo Amerika ne?
yanzu da ya kai kaman shekara 20 da nake nan ga.
Wai shekara 20?
Eh.
To tunda ka zo me kake na tsawon wannan lokacin?
To da na zo na tayi local na yi karatu da na kare karatu na kuma yanzu ina aiki. Yanzu ya kai kaman shekara 15 da nake nan aiki.
Da kuma wannan bakon ne mu kawo ƙarshen shirin na yau. Sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu amadin bakin namu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa. Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa. Kai bari in rame, kai sani bari in rame dai. Kai bari in rame shi alhari.
Ta madalla gaida na Talatu Gaba ba Yakubu Makiri da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da kuma su sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sako na farko na cewa muna jinjina wa gwamnatin tarayyar Najeriya bisa samun nasarar gano ma'aikatan bogi 50,000 da ta yi tare da adana naira biliyan 200 da ake biyan su a asusun gwamnati. Muna fatan gwamnatin za ta ci gaba da bankaɗo irin waɗannan ma'aikata na bogi. Daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Garba mai ƴan kunnin Rijau. Sako na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin Kaduna da ta dauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da hannu wajen tada fitina a dancin Kaduna domin ya zama izina ga masu niyyar tada fitinar daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Wani sako na cewa salamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya. Yau muna son ku bamu dama mu yi jinjina ga rundunar sojin kasar mu Najeriya akan yadda ta tarwatsa ƴan Boko Haram daga dajin Sabisa. Hakikan wannan abu ne mai kyau da fatan su ma barayin shanu da barayin danyen man fetur masu fasa bututu za a gama da su. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Usaina Lawal dan mai Kankara. Wannan sako na cewa muna kira ga masu hannu da shuni a kasashe da ke da ƴan gudun hijira da su tashi tsaye su taimaka musu ganin yanda sanyi ke ƙara tsananta. Sako daga mai langilangi Yalwa da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA a madadin al'umman garin Tsagim da ke cikin ƙaramin hukumar Mani a jihar Katsina. Muna mika sakon godiyar mu ga mai girma gwamnan Katsina Aminu Bello Basari akan ci gaba da aikin wutar lantarki da ake muna. Muna fatan za ka ƙara kawo mana abubuwan ci gaba kamar hanya da samar da kayan aiki a asibitin mu. Daga Honorable Abdulsalam Muhammad Lema Tsagim.
To ma da Baba Yakubu Makiri kenan da wasiƙun ku masu saurare ga Mahmud da tishin muhimman kanin labaran.
Kasar Rasha ta ce matakin da Amurka ta ɗauka na sassauta takunkumin sai da makamai ga 'yan tawayen ƙasar Siriya wani mataki ne na mugunta wanda zai saka dakarun ƙasar na Rasha da na Siriya cikin haɗari. Magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta soki wannan tsari inda ta faɗa wa kamfanin labarai dillancin labaran Reuters cewa wannan mataki wanda ya kunshi sayar da makaman yaƙi da suka haɗa har da na kakkaɓo jiragen sama na cikin wani kuduri da shugaba Barack Obama ya rattaba hannu a kai. Turkiya da Rasha sun cima wata sabuwar matsaya kan shirin tsagaita wuta a Siriya kuma suna kan aiki dangane da yadda wannan matsaya za ta fara aiki a yau da daddare. Kamfanin dillancin labaran Anadolu na Turkiya ya rawaito cewa wannan sabon tsari na da zimmar faɗaɗa shirin tsagaita wuta har zuwa birnin Aleppo.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu ne da Mahmud Lalo da kuma mai haɗa shirin Sa'ida Hamdun sai kuma injiniya mu Dan Crofton za mu gefe domin ba da filin shirin matasa yau da gobe. Sai mun ji ra'ayoyinku kan matakan da gwamnatocin tarayyar Najeriya za su iya ɗauka na shawo kan ma'aikatan boge a dukkan matakan ma gwamnati baki ɗaya. Yanzu dai lokaci ne na yau da gobe. Da alheri.